Sashen Hausa na muryar Amurka ne yake magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro barkamu da asuba da fatan an wayi gari lafiya. Sunana Sarfil Hashim Kumel tare da Bamka Almasi Garba da sauran abokan aiki. Miki kawo muku wannan shirin a yau ranar Talata 3 ga watan Agusta na shekarar 2021. Kafin ku ji abin da muke tafa da shi ga kanin labarai.
Kasar Filu, Amurka ta sanar jiya Litinin cewa za ta fadada sharadin cika ka'idar cancantar tsugunar da wasu ƴan Afghanistan a matsayin ƴan gudun hijira. Sakamakon wani bincike na nuna cewa yawan iskar shaka ta oxygen da duniyar mu ke samarwa ya karu saboda rage saurin juyawa da duniyar ke yi sannan a hankali. Sannan ƴan gudun hijirar Afghanistan sai ƙara kwarara suke cikin ƙasar Turkiya kulle yomin bayan sun buga tafiya mai cike da wahala sun ƙetar ƙasar Iran.
Kanin labaran kenan aka saurara. Cikin shirin za a ji cewa Sufeto Jiran na ƴan sandan Najeriya ya zaɓi DCP Tunji Isu da maye gurbin DCP Abba Kyari. Kuma masana ke cewa kan haka?
Danda ake azazzala sauri akan maganan nan, kun yana ban mamaki. Matsi ne daga ƙasar Amerika ko menene? Ni dai yadda ake tafiyar da abun.
Biyo bayan hukuncin ɗaurin shekaru 104 da aka yanke wani mai satar ƙananan yara a Kano, iyayen yaran na cewa
sai dai roƙonmu ko fatanmu ɗaya akan wannan gabatu hukumomi su ji tsoron Allah su rika bibiya domin sanin ina ma shi makomar wanda aka yi hukuncin yake.
Sai aka zance da mu cikin shirin kamar kowace ranar Talata. Muna tafa da shirin tsaka mai wuya wanda Aliyu Mustapha Sarko ta zai kawo mana. Amma yanzu sai a gyara zama a fara sauraron cikakkun labaran duniya.
Assalamu alaikum masu saurare da fatan an tashi lafiya ga labaran. Amurka ta sanar jiya Litinin cewa za ta fadada sharadin cika ka'idar cancantar tsugunar da wasu ƴan Afghanistan a matsayin ƴan gudun hijira waɗanda mai yiwuwa su fuskanci ramuwar gayya daga Taliban saboda bayar da haɗin kai da suka yi ga hukumomin Amurka. Ma'aikatar harkokin wajen Amurka ta ce dubban ƴan Afghanistan da dangoginsu na kusa waɗanda suka yi aiki ma gwamnatin Amurka ko wani shiri da Amurka ta ɗauki nauyinsa ko sojojin NATO ko wata kafar labarai mai headquarter Amurka ko wasu kungiyoyi masu zaman kansu a yanzu duk sun cancanci a sake tsunar da su. Sakataren harkokin wajen Amurka Anthony Blinken ya gaya ma manema labarai jiya Litinin cewa Amurka na da abin da ya kira alhaki na musamman na kare irin waɗannan mutanen. Sun taimaka mana, za mu taimaka musu, in ji shi. Ya ce ƴan Afghanistan da suka yi aiki da Amurka ko wasu abokan hulɗar Amurka na ƙasa da ƙasa tun daga shekara ta 2001 a ta bakinsa suna fuskantar matuƙar fargaba, bita da ƙulli ko ramuwar gayya waɗanda da alamar za su ƙara tsanani yayin da sojojin gamayya ke janyewa daga ƙasar. A halin da ake ciki kuma ƴan gudun hijirar Afghanistan sai ƙara kwarara suke yi cikin ƙasar Turkiya kulle yomin bayan sun buga tafiya mai cike da wahala sun ƙetare ƙasar Iran. A hakan ma su a wajensu ba su ma kammala tafiyarsu ba, so suke su isa ƙasashen Turai waɗanda a wurinsu tudun na tsira kenan. To amma kuma waɗannan ƙasashen ba su da niyyar karɓarsu, hasali ma suna kan shirin ɓullo da wata hanyar hana su isa can. ƴan Afghanistan kimanin 2000 ke shiga Turkiyya duk rana, kuma ƙwararru kan harkar ƙaurar jama'a na kyautata zaton adadin zai ƙaru yayin da Taliban ke ƙara kama yankunan ƙasar ta Afghanistan. Sakamakon wani sabon bincike na nuna cewa yawan iskar shaka ta oxygen da duniyar mu ke samarwa ya ƙaru saboda rage saurin juyawa da duniyar ke yi sannu a hankali wanda ya tsawaita lokacin wuni, wanda don haka wasu nau'ukan tsiro ke fitar da iskar shaka ta oxygen fiye da da a matsayin dagwalon harkokin gina jikinsu. Sakamakon binciken wanda aka wallafa a wata mujallar kimiyya mai suna Nature Geoscience na nuna cewa kimanin shekaru 2 da kusan rabi da suka gabata iskar shaka ta oxygen da ke duniyar mu kadanci da kyarma za a iya aunawa. Saboda haka babu ma yadda wata dabba ko tsiro irin waɗanda muka san su yanzu ka rayu. akasarin halittu na doran kasa a lokacin wasu mutsumutsun abubuwa ne ko microbes a turanci cikin su har da wani tsiro mai launin shudi da kore wanda ake kira cyanobacteria wanda kan shaki iskar carbon dioxide ya kuma saki iskar oxygen a farkon lokacin da tsire-tsire suka fara amfani da hasken rana wajen sarrafa abincin su
in an jima kadan Ibrahim zai sake dawowa da labarai kafin nan zamu leka Nigeria inda Secretary General na ƴan sandan Nigeria yana da DCP tun jidi su a matsayin sabon commander rundunar ƴan sanda ta musamman IRT da mai gurbin DCP Abba Kyari Hassan Maina kaina na dauke da wannan rahoton.
Secretary General na ƴan sandan Nigeria Usman Alkali Baba ya nada mataimakin commissioner ƴan sanda tun jidi su a matsayin sabon commander rundunar ƴan sanda ta musamman dake yaki da manyan laifuka a kasar wato intelligence response team ko kuma IRT a takaice DCP Tunji Gisu zai maya gurbin DCP Abba Kyari ne da aka dakatar daga aiki biyo bayan zargin cin hanci Secretary General din ya nemi sabon commander da ya aiki bisa kwarewa da kuma sanin ya kamata kafin nadin nasa a matsayin sabon commander wannan runduna ta musamman Gisu ya yi aiki a matsayin commander rundunar ƴan sanda mai aiki da cikawa ta RRS a jihar Lagos sannan yayi mataimakin commissioner ƴan sanda mai lura da aikace-aikace a hidkotar ƴan sandan Najeriya kazalika ya taba zama commander tawagar ƴan sandan Najeriya da suka yi aikin samar da zaman lafiya a yankin Darfur na kasar Sudan karkashin inuwar majalisar ɗinkin duniya DCP Tunji Gisu wanda yake da takardun shaidar digiri har guda biyu ya halarci kwasa-kwasai a ciki da wajen Najeriya a ciki har da kasashen Burtaniya da Botswana to kome masana tsaro ke cewa kan haka Major Muhammad Bashir Shu'aibu Garba mai ritaya mai sharhi ne kan sha'anin tsaro
wallahi ni dai abu da zafi ana gasa shine dan da ake azazzala sauri akan maganan nan kun yana ban mamaki matsi ne daga kasar America ko menene ni dai yadda ake tafiyar da abun kila kun ga binciken da za a yi zai dade na biyu kuma kila akwai alama in an yi bincike din za a samu abta da laifi wato kamar dai sun riga sun yadda tunda an riga an sa mishi ko da ko mishi da laifi ko babu sunan shi ya riga ya zama tainted so da wuya ya zo ya ce zai iya rike wani aiki kuma domin moral din shi ya zama don kuma da yawa mutane ba za su yadda za su ga kamar an dai wani haɗe ne aka ce bai da laifi
a ranar Ladin da ta gabata ne aka dakatar da DCP Abba Kyari daga bakin aiki biyo bayan bincike da aka kaddamar akan tuhumar da wata kotun Amurka take masa da ta shafi Abbas Raymond wani dan Najeriya dake fuskantar shari'a a Amurkan ana zargin Abbas wanda aka fi sani da Hush Puppy da laifukan damfara ta yanar gizo da kuma halatta kudaden haram yayin binciken na Hush Puppy masu bincike a Amurka sun gano cewa Abba Kyari ya taba karbar cin hanci a wajen shi Hush Puppy zargin da shi Abba Kyarin ya musanta Hassan Maina Kaina muryar Amurka daga Abuja, Nigeria.
A gai da Hassan Maina Kaina. Har yanzu dai kuna tare da sashen Hausa na muryar Amurka ne daga nan birnin Washington DC. Ga Ibrahim ya dawo da labarai.
Dr. Filu Majalisar Dattawan Amurka jiya Litinin ta ci gaba da duba yiwuwar amincewa da ware dalar Amurka kusan trillion daya daga miliyar ƴan jam'iyyun da makarantar Republican suka gabatar na gine-gine da gyare-gyaren hanyoyi da sauran madafun harkokin ci gaba inda shugaban masu rinjaye a Majalisar Dattawa Chuck Schumer ya yi alƙawarin aiki tare da ƴan jam'iyyar adawa ta Republican dan a samu ƙuri'un da ake bukata musamman kan batun wasu takamaiman ayyukan gine-gine a fadin kasar. Mu fara da kada ƙuri'a kan batun kuskurima ga ƙudurin. Abinda Shuma ya faɗa ma majalisar dattawar yayin da ta fara zama a wannan satin kenan. Yace ana iya kada ƙuri'a ta ƙarshe a majalisar a tabakin sa cikin ƴan kwanaki. To amma ya sha alwashin barin majalisar a buɗe har sai an kammala cimma matsaya kan ƙudurin kafin lokacin hutun shekara-shekara na majalisar na watan Agusta. Za mu ci gaba da zama a majalisar har tsawon lokacin da za mu kammala cimma matsaya a cewar Shuma. Tanajin ƙudurin wanda na ɗaya daga cikin ƙudurorin da shugaba Joe Biden ya fi baiwa fifiko cikin jerin ƙudurorin da ke buƙatar amincewar majalisa. Zai samar da biliyoyin daloli don gyare-gyaren hanyoyi da gadojin kasar da suka lalace. Ya samar da layukan intanet na zamani a fadin kasar. ya fadada bangaren jiragen kasa da sauran harkokin zirga-zirga ya kuma maye bututun famfo ruwa da aka yi da dalma. Hukumomi a jihar Unity ta kasar Sudan sun ce mutane akalla 7 sun mutu bayan da gidaje da dama suka nitse sanadiyar wata ambaliyar ruwa a karamar hukumar Mayandit a yan kwanakin nan. Ambaliyar ta kuma raba iyale wajen 400 da mahallan su a cewar jami'ai. Kwamishinan karamar hukumar Mayandit Dadlu Wakyan ya gaya ma muryar Amurka cewa an yi ta ruwa kamar da bakin kwarya a yan kwanakin nan da suka gabata. Baya ga mutane 7 din da ruwa ya ci, macizai sun sari mutane wajen 17 a cewar yan. Ambaliyar ta kuma lalata gadaje da gine-gine da sauran madafun ci gaba da kuma abin zaman gari na ɗaruruwan mutane a cewar sa. A ƙarshe, Burtaniya ta bude kofofinta ga matafiya daga Amurka da akasarin ƙasashen Turai da suka yi rigakafi, yayin da gwamnatin ƙasar ke ci gaba da sassauta matakan takaita zirga-zirga da aka ɗauka sanadiyar cutar corona. Jiya Litinin ce rana ta farko da masu isowa Burtaniya daga Amurka da akasarin ƙasashen Turai ke iya hakan ba tare da killace kansu bayan isa ba. To amma har yanzu dole sai sabbin isowa sun kasance waɗanda suka yi gwajin corona gabanin shiga jirgi zuwa Burtaniya, kuma sai sun yi gwaji bayan kwana biyu da isar su.
Labaran duniya kenan aka saurara daga sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC. Madalla iyayen yaran nan da aka sace wa yaya a Kano kuma aka yi safarar su zuwa jihohin Anambra da Enugu dake yankin arewacin Najeriya sun yi maraba da hukuncin babbar kotun Kano na daure shekaru 104 a gidan gyara hali, sai dai sirri gwamnatin Kano ta kara kaimi kan neman sauran yaran da har yanzu ke hannun miyawu. Daga Kano, Muhammad Ibrahim Kwari na dauke da wannan rahoton.
Jimlar caji 38 ne aka tuhumci Mr. Paul Oni, guda cikin manyan masu kitsa yadda aka rinka satar ƴaƴan mutane daga Kano kuma aka yi safarar su zuwa jihohin Anambra da Enugu, inda ake cinikayyar su tare da sauya musu suna da ma addinan su. Bayan da kotun ta tabbatar da laifukan akan Mr. Paul kuma ya amsa dukkanin caji 38 din, alƙalin kotun Justice Joyra Yusuf Ali ta yanke hukuncin shekaru 104 a gidan yari ga Mr. Paul. Mai shari'a ta kasa jerin laifukan zuwa rukuni uku, inda kashi na ɗaya da na biyu suka kunshi caji 12 kuma kowanne ke ɗauke da hukuncin shekara 7, jimlatan shekaru 84 kenan. Kana rukuni na uku na kunshe da caji 5 ne, kowanne guda ke ɗauke da hukuncin shekaru 4, wato shekaru 20 kenan a gidan kaso. Baya ga haka, mai shari'a ta tilasta Mr. Paul ya biya tarar naira 100,000. Yanzu haka dai iyayen yaron sun bayyana farin ciki da wannan hukunci na kotu. Malam Shaibu Ibrahim Attajiri shine sakataren kungiyar su.
Sai dai roƙon mu ko fatan mu dai akan wannan gaba, su hukumomi su ji tsoron Allah su rika bibiya domin sanin ina ma shi makomar wanda aka yi hukuncin yake, domin mun sha karo da irin waɗannan matsalolin a kama mai laifi ya ansa laifin sa a yanke masa hukunci daga baya waɗansu abubuwa su biyo baya, kamar abin da ya faru akan case din ita Amina Gara wadda ita ce ummul aba'isin jawo ma wannan gabar da ake ciki har Allah ya bayyana Paul a matsayin mutumin da aka kama shi da yara. An kama Amina Gara da laifi, kuma har izuwa wannan gabar da ake ciki babu Amina Gara, babu labarin Amina Gara.
Iyayen yaran sun buƙaci gwamnati ta ƙara ƙaimi wajen lalubo ragowar ƴaƴansu dake hannun miyagu, musamman batun nan na sakamakon gwajin kwayar halitta ta DNA da aka yi wa wasu daga cikin su.
Akwai wanda suka yi tarayya akan ɗa guda ɗaya, kowa yana claiming cewar ɗansa ne. An je garin Anambra an ɗauki kwayoyi an yi gwajin halitta na yara, amma aikin ba a garin Anambra aka yi shi ba, a garin Kaduna aka yi shi. Halin da muke ciki a yanzu mun kai akalla wata 5 zuwa 7 muna zaman dakon jiran wannan DNA din. Kawai dai ana ce mana mu yi hakuri ne za a kawo.
Justice Wadarano mai ritaya dake zaman shugaban kwamitin bincike da sanya ido na gwamnati akan wannan batu yayi karin bayani.
To DNA din nan yanzu an yi wajen mutum 7 na mutum 3 ne kawai ya rage. DNA muna da result ɗinsa kwata-kwata, amma sai mun hada guda duk gaba ɗaya na mutum 3 nan masu an yi ba da dadewa ba. So muke akwai gaskiya dole mun fada nan, muna neman kasan abure dole sai da yake bomba na soja mai fa musamman yan sanda to mun rubuta daga mu commission namu cewa yan sanda su sakar su ba da takardar da za a tafi da wadannan gwada to su muke jira kawai
kamar jan kafar da ake samu ko ba kwa samu hadin kan bai dace ne daga wurin yan sanda
wannan dai gaskiya da mun gama fa sun dade liba amma dai su iyayen yaran ma muka sa su dinga bin wannan takarda su iyayen yaran kansu saboda suna ganin kamar cike da ko daga wajen mu ne so su fa sanin dalili ba
justice wadara nake nan mai retire Mahmud Ibrahim Kwari muryar Amurka daga Kano Nigeria
a gaida Mahmud Ibrahim Kwari wannan shirin na zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC akan mitoci 19 31 49 60 sai kuma kilowatt 1530 a matsakaicin zango masu sauraron mu a jamhuriyar Niger za ku iya sauraron mu a tashar mu ta VOA Africa akan mita 22.5 zangon FM baya ga haka a duk lokacin da kuke so za ku iya shafin mu yanar gizo voahouse.com domin sake jin wannan shirin ko kuma sauraron shirye-shiryen mu da suka gabata yanzu kuma sai shirin mu na gaba
saka mai wuya
ba ma rikicewa dan an zolaye mu masu san su rikita kasa hanya yanke ta yin haka shine su badda bakin zare in dan uwanka ya je a bige shi ba hujja a kudu dan kai ma ka kama nasu ka kashe a jefawa kasar wato yaki karshe sai a ce to rigima ta yawa a zo a rarraba kasa sai abokan gaban namu na waje da suka damu da neman samun dukiyar da Allah ya bamu sai su zo suna yaye shi dukiyar suna ce sun zo raban fada
to ni dai sunana Hamza Adam Abdulhamid
wannan kasa dai da take a dinkulan nan babu shakka duk abin da kake so a Najeriya zaka samu Allah ya wadata kudanci da abubuwa daban Allah ya wadata arewaci da abubuwa daban-daban saboda kasancewar Najeriya a dinkule shine alkhairi ba alheri bane rabuwa mun ga kasashen da suka rabu masu kama da Najeriya Sudan tana ciki da suka rabu din a madadin rabuwar ta zamo alheri sai rabuwar ta zamo masifa wanda suka ware din su kuma suka dauki makamai a tsakanin su suka suna kace juna saboda haka ba ma fata Najeriya ta zamo irin wannan matsala ba ma so mu yi makwabtaka da masu yaki a tsakanin su
jama'a wannan fatan kuna nan lafiya kamar yadda muke a nan Washington DC mun ji dadi da kuka samu lalubu shirin mu na saka mura wanda ke ci gaba da duba makoman Najeriya idan abin wasu kabilu kamar Iyamurai su tafi kamar yadda suke neman cewa a basu su je su kafa tasu kasa ta daban daga cikin abubuwan da zamu duba a yau shin Iyamurai suna da gaskiya da suke cewa ɗan babu su arewa za ta rugurguje tunda suna da sana'o'i da yawa da suke kawo arewa din sannan ya Iyamurai da aka haifa a cikin arewarin su Okorocha wato Roches Okorocha suke dan wannan abin da ƴan uwansu suke nema na cewa sai an ba su kasar baya farani wannan suna cikin abubuwa da dama da zamu duba a cikin shirin mu ne wanda ci gaba ne da muhawara da Nasiru Adamu da kai wakilin mu na Abuja shirya tsakanin Nasiru Zaharuddin da Yusuf Aliyu kuma ba tare da barki lokaci ba ga su
1966 wannan ita ce shekarar da ta rugurguza Najeriya gaba daya shekara 6 bayan an samu yancin kan Najeriya sannan Najeriya ta rugurguje ya akai ta rugurguje akwai wasu hafsoshin sojan Ibo wanda suka zo suka juyin mulki me suka yi a wannan juyin mulkin sun kashe dukkanin shugabannin siyasa na arewa da shugabannin sojoji na arewa da shugabannin siyasa wasu na yamma da kuma sojoji na yamma wanda suka hada da su Abubakar Tafa a balewa su Saddauna su Festus Akotebo kuma aka zo aka kashe SL Akintola Grand Premier na jihar Yamma a cikin sojoji an kashe irin su mai malari an kashe Largema an kashe su Pam sannan a can kasar Yarbawa ma an kashe Ademu Labu shi Brigadier General ne ma a lokacin to kaga a lokacin ba wani dan siyasar Ibo ko babban sojan Ibo da aka kashe ko aka ma kai wahali a wannan abu da kuke faɗa haka bane tun da yawan yaran nan da suke wannan shi kansa Nnamdi Kanu bai fi shekara biyu ba sanda aka yakin basasa saboda haka bai sanya aka yakin basasa ba yana goye ana gudu da shi daga wannan daji zuwa wannan daji balle kuma yaran da suke binsa ba su san meye yakin basasa ba to kaga kuma duk da haka manyan nan nasu suna ji suna gani sun ki su taka musu burki su nuna musu cewa babu bukatar yin wannan yakin ba
wato wataƙila mallan Nasiru ina ji yana magana abin da ake cewa referendum ne wani zabe da ake na jin ra'ayi daga nan sai a rabe kamar yadda aka yi a Sudan kenan aka kafa Sudan ta kudu ko yusha waliyu abinda zaka duba mutanen masu rajin biyafaran nan na cewa yankin arewa da shi ake jin shine Najeriya din ba shi da man fetur yana zuke arzikin kudu ne yau in babu man fetur to yankin arewa ba zai kai labari ba abinda yasa yan arewa suke son a ci gaba da yin Najeriya shine saboda wannan kudi na man fetur da suke samu
ka gane wato shi kudin man fetur din nan kudi ne fa da yake zuwa hawa biyu akwai man fetur da ake samu shi a tudu akwai man fetur da ake dibo shi a ruwa wanda ake samu a ruwa yafi yawa saboda haka kuma na ruwan nan kawai territory na Najeriya aka bashi wannan saboda haka kamanta da waɗanda suke waɗannan maganganu mu a iya fahimtar mu da yanda muka fahimci kabilar Ibo da yanda muka fahimci manyan su da su matasan su wato tun fa asalin su wato ba su da jagoranci ne a tsarin rayuwar su sannan kuma suna da wani dabi'a wanda ake ce mishi individualistic wato kowa yana iyakan ciwon kanshi ne to waɗannan abubuwa yasa koda an nemi a yi siyasa da su sai su koma sai su sa wasu abubuwa waɗanda ba gaskiya bane zan baka misali dunda aka bayan yakin basasan nan wanda malam Nasu ya faɗa a 1966 shi kuma yanzu zai gu Kaduna mun karanta mun ga a cikin littafin Let the Truth Be Told an faɗi su waye da waye suke wannan yajin aikin Bature ya rubuta littafin kuma bayan ya rubuta ya nuna ɗan arewa hazikai waɗanda suka ceto yanayin da muka samu kanmu to amma akwai wasu abubuwa waɗanda aka kasa a yi bayanin su na zahiri shine cewa a da shugaba Obasanjo yazo yaki kabilar sa suka kiyaye da shi a 1979 lokacin bayan duk an gama kashe-kashen basasa aka yi kuma kashe-kashen juyin mulki aka daidawo aka mika siyasa me ya faru ai dan arewa mutumin kirki Shehu Usman Aliyu Shagari ai ya dauko Alas Ikwemene Alas Ikwemene din nan idan ka karanta tarihin su zaka iska cewa mai zanan taswirin gidaje ne kuma mai kudi ne kuma da aka dauko shi ya anzo an yi aiki na siyasa mai tsafta duk wannan lokacin ba wanda ya wuta maganar Biafra to amma bayan da aka koma juyin mulki sai aka zo da wata siyasa da aka zo da siyasa saboda tsananin lalata tarbiyya da aka yi na inyamurai da kuma kin samun jagoranci da busi ba ai shugaba Muhammadu Buhari ai ya dauko daga kabilar Ibo ne bayan da bai yi bai jagoranci kasar nan tare da kabilar Ibo suka kiyarda bayan da suka kiyarda saboda mene marigayi Chuba Okadibo saboda haka ne wani lokaci irin su Roches Okorocha waɗanda aka haife su a arewa suka samu kudi a arewa suka koma suna siyasa a yankin da suka fito abin ke musu ciwo suke zagin junansu akan cewa wanda suka ki su sanar da su kai shi kuma zan gaya maka su ma din inyamuran a farkon su ai ba mutanen banza bane saboda a lokacin da aka gama wannan yaki ba a kafin ya ai an zabi ana ta yada an zabi Altine ya zama mayor na garin Enugu mayor nan ai dan kabilar Hausawa ne kuma yayi mayor a garin Enugu arewa da arzikinta ana maganar man fetur ni din nan ina cikin wanda muka yi aikin binciken man fetur na alƙaleri wanda idan ka fita alƙaleri ka je Shanfuri ka shiga cikin daji da ni ne shugaban ma'aikatan Cafagnage Fisic General wanda suka yi aikin CGG na binciken man fetur wani goli na man fetur da ake mu arewa ka daina goli wannan auren da aka shiga wanda ta ci kamar mace ne ta ce ni yanda nake kallon bayan Biafran nan kamar mace ne tace sake ni bayan ta haihu tana da yaya saboda haka kai ne zaka tuna yayanka ka tuna menene kuma ita kuma ka dauke ta a yadda take
to mallan Shehu da na so ma mu bar wannan sai kusa karshe amma mallan Nasu Zahraddin ba za ka so ka rasa jin abinda mutanen kabilar Ibo ke cewa ko Abujan nan waɗannan gine-ginen da kudin man fetur aka gina su saboda haka yanzu idan mutanen nan suka koma suka tattara arzikin su suka koma yankin kudu maso gabas watakila yan kudu maso suka tafi da su ai kaga arewa suna cewa ko albashi ma watakila ba za a yi ba
to bana jin wannan irin hasashe da suke haka ne domin me domin na ɗaya dai babu wani daga kudu maso kudu da zai daya tafi da Biafra kuma sun fada ko yanzu ma da aka fara maganar Biafra akwai mutane har da gwamnoninsu kamar gwamnatin Rivers ya fito kirkiri ya ce ba abin da ya hada da Biafra akwai kuma mutanen Urobo da kabilu iri-iri waɗanda manyan kabilu ne a kudu maso kudu sun ce ba abin da ya hada da Biafra za su Biafra su je su Biafra su su har yanzu da Najeriya suka yarda kuma da Najeriya nan za su ci gaba da zama to kaga anan akwai jiya kenan
wannan Nasiru abinda za a saki dubawa shine yanayin tattalin arzikin wannan yankin dama duka maganar ita ce yankin kudu maso kudu da kudu maso gabas ne amma tunda wayancin mutane suka yi wannan maganar watakila akwai taron da ake kwanan nan su gwamnonin yankin kudu maso gabas sun ce ba su yadda da rajin da matasa ko kuma masu kashe mutanen nan yan IFOP suke yi ba kaga ya nuna kamar sun bada hakuri kenan a zauna kada a ci gaba da wannan magana ta Biafra
eh to amma duk da wannan hakuri da suka bayar da maganganun da suka yi har yanzu suna nan suna kokarin cinnawa wato opposition yan sanda da wasu abubuwa na gwamnatin tarayya wuta to kaga ba su yadda ma da Najeriya ba kuma shine babban abin da mutanen arewa suke cewa mutanen nan sun ce ba su ma yadda da Najeriya ba saboda haka wani irin zama ma ake yi da su idan har ba su yadda da Najeriya ba to kaga babu yanda za a ce za a iya aikata wani abu tare da suna alheri wadda kasa za ta iya ci gaba da dorewa saboda haka abin da ya kamata kamar yanda wasu daga cikin manyan arewa suke fada shine a ba su zaɓin abin da suke so su yi bayan da za a tunsa sa mutum a ce lalle shi ya ce baya so ya zauna a ce lalle sai ya zauna duk da abubuwan da za su faru
a gaishe kuma da mutum bari mu ja burki yana sai Allah ya kamar rana wace yau zamu dawo mu ci gaba daga cikin abubuwan da zamu duba a wannan shiri mai zuwa sabo zamu duba shin idan iyamurai suka samu biyan bukata aka ce an ba su kasar Biafra ya za su yi da tarin arzikin da suka tara a arewacin Najeriya da wasu sassan Najeriya al misali ya za su yi da manyan gine-gine da manyan shaguna da kasuwannin da suke da su abubuwa ne da ba su dauko a bayan mutum sai ya kenan sannan kuma ya Najeriya za ta da iyamuran da ke cewa ai su iyamuran arewacin Najeriya ne tunan nan suka tashi nan suka sani na aka haife su da sauran su duk wannan cikin abubuwan da muke fata mu duba a shiri mai zuwa idan Allah ya kimu rana ya ce yanzu a madadin Nasiru Adamu Hikaya da kuma bakin sa Nasiru Zaharuddin da Yusuf Aliyu Aliyu Mustafa Sakwatani a Washington assalamu alaikum
wannan ko muka zo ga shirin mu na karshe labarai a takaici
Amurka ta sanar jiya Litinin cewa za ta fadada sharadin cika ka'idar cancantar tsugunar da wasu yan Afghanistan a matsayin yan gudun hijira waɗanda mai yiwuwa su fuskanci ramuwar gayya daga Taliban saboda bayar da haɗin kai da suka yi ga hukumomin Amurka Ma'aikatar harkokin wajen Amurka ta ce dubban yan Afghanistan da dangoginsu na kusa waɗanda suka yi aiki ma gwamnatin Amurka ko wani shiri da Amurka ta ɗauki nauyinsa ko sojojin NATO ko wata kafar labarai mai headquarter Amurka ko wasu ƙungiyoyi masu zaman kansu a yanzu duk sun cancanci a sake tsugunar da su a halin da ake ciki kuma yan gudun hijirar Afghanistan sai ƙara kwarara suke yi cikin ƙasar Turkiyya kulle yaumin bayan sun buga tafiya mai cike da wahala sun ƙetare ƙasar Iran a hakan ma su a wajensu ba su ma kammala tafiyarsu ba so suke su isa ƙasashen turai waɗanda a wurinsu tudun na tsira kenan to amma kuma waɗannan ƙasashen ba su da niyyar karɓarsu hasali ma suna kan shirin bullo da wata hanyar hana su isa can sakamakon wani sabon bincike yana nuna cewa yawan iskar shaka ta oxygen da duniyar mu ke samarwa ya ƙaru saboda rage saurin juyawa da duniyar ke yi sannu a hankali wanda ya tsawaita lokacin wuni wanda don haka wasu nau'ukan tsiro ke fitar da iskar shaka ta oxygen fiye da da a matsayin dagwalon harkokin gina jikinsu
masu sauraro a nan ne ta ƙarshen shirin namu na yanzu sai kuma an zuma kaɗan da hantsin za ku zo su abokan aikin mu ɗauke da wasu sabbin rahotanni a wani sabon shirin da zai zo muku da ƙarfe 8 na wannan safiya domin sauraron shirye-shiryen mu za a iya shafinmu na yanar gizo voahausa.com yanzu a madadin Ibrahim Ka'almasi Garba da ya taya na gabatar da shirin da kuma Jimbe Hamza wanda ya bada umarni da ma injiniyan mu na yau. Ni Sarki Hashim Gumel da na shirya na kuma gabatar daga nan Washington DC ke cewa assalamu alaikum.